بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفق الشيخين والحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين. أما بعد، على المصنف رحمه الله تعالى الباب الرابع، لأن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه، أصل كل خير وسعادة للعبد بل لكل حي ناطق كمال حياته ووليه، فالحياة والنور مادة الخير كله. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجمع بين الأصلين الحياة والنور، فبالحياة تكون قوته وسمعه وبصره وحياؤه وعفته وشجاعته وصبره وسائر أخلاقه الفاضلة، ومحبته للحسن وبغضه للقبيح. فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات، وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات. وحياؤه من القبائح بحسب حياته في نفسه. فالقلب الصحيح الحي إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما هي عليه، فاستبان حسن الحسن لنوره وآثره بحياته، وكذلك قبح الكبير. وقد ذكر سبحانه هذين الأصلين في مواضع من كتابه، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة والنور الذي يحصل به الإضاعة والإشراق، وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله متضمن للأمرين، فهو روح تهيا به القلوب ونور تستضيء وتشرق به
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعبد الله ونعبده لأمن تيمنا حدوى أولنا سافير لهدي بيرني كون يعني نعم هدو نعم إن شاء الله هدو قوتن رجب أشكالة دبو ديد دلي هدو دتلاتين دتقوص نهجر موضوع صلى الله عليه وسلم وانكم شيني بير قوتن نعم نكي بيوكو يو أبينا نكتي biyu ga watan hudu a shekara ta 2017 lissafi miladiya. Darasin mu na 21 kenan yau insha Allah ta'ala a karatun mu na littafin Idafatul Lahfan fi Masaid Shaytan na Malam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. Kuma za mu tashi a sabon babi al-babu ar-rabi' في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه. طيب كما يقولون من سنة لتعرف أننا نا مغانا نأكا زوسيا لأبين ديك دا ألاكا دا إتا دا لافيرتا دا متوتا دا توتتا دا مغنغنا دا وركا. Wannan babin ya sanya masa suna cewa rayuwar zuciya, ma'ana aka ce zuciya tana da rai, kuma tana da haske wannan abubuwan guda biyu sune sinadarin ko sababin duk wani alheri a zuciya duk abin da zai samu na alheri a wannan zuciya to saboda wannan rayuwar ne saboda wannan haske ne in dai akwai rayuwar zuciyar ba matacciya bace in kuma akwai haske zuciya ce ba mai duhu ba to duk wani alheri yana kukkugowa ne yana samuwa ne daga wannan abubuwan guda biyu kowanne alheri ta kowanne bangare sannan wa anna mautahu ma'ana kamar yadda yake wa anna hayatal qalbi wa ishraquhu maddatu kulli khairin fi to kuma wa anna mautal qalbi wa bulmatahu maddatu kulli sharrin fi wato mutuwar zuciya ce zuciya matacciya ce kuma ya zama zuciya mai duhu ce babu haske shi kuma shine sinadarin hada duk wani sharri a zuciyar ma'ana kamar kace shine sababin samuwar duk wani sharri a zuciya duk abin da zai samu a zuciya nan na sharri to sababin ta shine ko sababin sa shine kasancewar zuciyar matacciya ba ta da rai mai duhu ce babu haske a cikin ta idan gure da abin da yake so ya ga mana shine abubuwa guda biyu sune sababin alheri da rayuwa da kuma haske abubuwa guda biyu sune sababin sharri duk sharrin da zai zo a zuciyar mutum da mutuwa da duhu shikenan abin da yake so ya faɗa a ƙarƙashin wannan magana yace wa aslu yace aslu kulli khairin wa sa'adatin lil abdi asalin kowanne alheri da kuma cin nasara da farin ciki da cin mabure wanda duk shine ma'anar sa'ada asalin alheri da cin maburinka da farin cikinka kai bawa sai ce bal ba wai ga bawa ba ma li kulli hayyin natiqi mun yace bawan nan kenan kun ga yana nufin bawa bi ma'ana العبد الطائع الذي يعبد الله طائعا عند العبد قد يكون عبدا طائعا وقد يكون عبدا معبدا هو مسخرا بتاره النيه يعني مثلا duk abubuwa da muke gani a duniya komai bawa ne na Allah to bawan Allah wanda yake bautawa Allah sababin kowanne alheri da cin nasararsa to zai fadi wannan sai ce kai ba ma shi kadai ba duk wani mai rai mai furuci wannan kuma shine ta'arifin manatiqa ga mutum ma'ana yana nufin duk dan adam gaba daya ba iya bawa kawai wanda yake bauta ma Allah ba har wanda ma yake kafiri yau duk wani abu da zai samu na alheri to yana koma zuwa ga wannan mun fi cewa a takaice dai kamar yana so ya mana ta'amimi ne cewa duk wani hayyin natiq to menene hayyin natiq duk abin da yake mai rai kuma mai furuci nan ana zancen wanda ake ma hisabi mutum ya shigo aljini ya shigo ko inda aljini ma yana da rai kuma yana magana duk da dai a tsakanin yan uwansa aljinu su suke jin maganarsa sai kuma masu hulɗa da shi daga cikin jinsin ɗan adam da ƙarshe dai kawai abin da ke faɗa shi ne duk wani mutum duk wata halitta duk abin da yake mai rai ne kuma yana furuci yana magana to asalin kowanne alheri da kuma cin buri da cin nasara da farin cikinsa shine mai kamalu hayatihi wa nurihi shine cikar rayuwarsa da kuma haskensa mana in dai rayuwarsa cikakkiya ce kammalalliya ce babu tawaya a ciki in kuma yana da haske a zuciyarsa haske shi ma kammalallen da babu tawaya to ya samu asalin alheri falhayatu wan nuru maddatul khairi kullihi don haka da rayuwa in an ce abu na da rai jikinsa yana ginuwa ya samu yadda zai rayu hanyoyin ji hanyoyin gani da sauran kame da zo zai ba mu misali sannan kuma hasken shi kuma abin da zai amfani da shi ne wajen ganin hanya hawas dinsa da idrak da zai samu ya ga abu kaza ya ji abu kaza ya dandana abu kaza ya taba abu kaza ya shaki abu kaza waɗannan abubuwan rayuwarsa ce sababinsa sannan abubuwan da zai samu na ilimin da zai sa ya iya gane tsakanin wannan shine daidai wannan ba daidai ba to shi kuma wannan daga haske yake kun fahimci aikin ko wani bangare yawa aikin da yake na ɗabi'ar jiki ne to inda rai cikakken rai kammalalle to kowanne zai aikinsa sannan idan akwai haske to an samu abin da za a iya bambance abu mai amfani daga abu mai cuta amfanin hasken kenan shi yasa haske zai zo dan ai amfani da shi wajen shiriya zaka ga da mumini da kafiri kowa yana da ni haka ne kuma idan aka gitta musu abu a gaban su kowa zai ganshi to amma wannan ta bangaren rayuwa kenan to amma menene abin da zai sa ka iya bambancewa ka ce wannan gaskiya ce na karba waccan kuma ba gaskiya ba ce na yi watsi da ita to hasken da ke zuciya shine mai wannan aiki in Allah ya sanya wa mutum hasken nan to zai iya bambancewa tsakanin abu mai amfani da abu mai cutarwa to sai fi fal hayatu wan nuru maddatu al khair kullihi qala Allah ta'ala Allah madaukaki yana fadi a suratul an'am ayat 122 aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha wannan aya zai zo sake mana magana a kanta amma yanzu ya kawo ta ne dan mabu'i ga wannan babu me Allah madaukaki ke fadi a nan yana so ya tabbatar mana bambanci ne tsakanin wasu misalai guda biyu da ya kafa misalin wanda yake mai rai kuma mai haske a zuciyarsa yadda ba zai yiwu ba a iya haɗa shi da wanda yake mataccen zuciya ce da shi sannan kuma duhu ne a zuciyarsa ba zai yiwu ba ga misali ci awa man kana maitin yanzu shin wanda ya kasance matacce fa ahyaynahu sai muka rayar da shi wannan ya nuna cewa mai bada rayuwar waye Allah fa ahyaynahu sai muka rayar da shi waja'alna lahu nuran kuma muka sanya masa haske kun ga sai an samu abubuwa biyu ko alhayatu wa annur yamshi bihi wanda bihadha an-nur yamshi da wannan hasken yake tafiya fin nasi a cikin mutane wanda da ba hasken wuri guda zai tsaya amma wannan ga haske Allah ya bashi bayan ya bashi rayuwa shin wannan da aka ambata kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha shin kaman mathaluhu mathalu man fi adh-dhulumati shin daidai yake da mutumin da kwatankwacinsa shine mutumin da yake cikin duhu duhun ma ba guda ɗaya ba adh-dhulumat duffai in ana faɗin haka da Hausa kuma laysa bi kharijin minha kuma shi ba fita zai ba mai fita ne daga wannan duhun ba to zaka iya hada su wannan da matacce ne ya samu rayuwa wannan kuma a mace yake ba a rayar da shi ba wancan an bashi haske yana yawo da shi cikin mutane wannan kuma yana cikin duhu ba zai fito ba kun fahimci misali waɗannan mutanen guda biyu duk da zancen kamar da malaman tafsiri suka bayyana cewa wannan aya tamthili ne lilhalati wattafriqi bainahu wa bainal halati al-ukhra bazantan mutumin ake bazantan halin ake wato halin mutumin da yana da rai Allah da matacce ne Allah ya rayar da shi sannan kuma ya sa masa hasken da shi yake amfani ya tafi cikin mutane ta inda zai ga inda zai sa kafarsa saboda akwai haske domin mun san idan mutum yana da torch light a hannunsa da damuna babu wuta cikin dare wata ya buya me yake bukata haske yake bukata to idan yana da wannan fitilar a hannunsa zai ga inda zai taka ba zai fada ramin kalbati ba ba zai fada kwazazzabo ba saboda wannan fitila za ta haskaka masa inda zai taka to haka mu'mini yake da can ko ya zama kafiri ko da ba a haife shi ba nan da ma misali kuma da malamai suka ce ana zancan misali ne ga mutumin da da ba musulmi ba sai musulunta shine ma'anar aw man kana maitin da matacce ne fa ahyaynahu ay bil islam yawa sannan kuma waja'alna lahu nuran shine aka bashi haske da zai shiryar da shi zuwa ga hanya ya samu shiriya da zai ga abu ya iya bambancewa wannan mai amfani ne bari ya amfani da shi wannan kuma mai cutarwa ne bari ya tsallake shi ya watsi da shi ba zai amfani da shi ba ba zai taka shi ba mun fahimci abin ce to wannan ba zai zama daidai da wanda yana nan a mace kuma a cikin duhu kuma ba zai fito ba shi ba a rayar da shi ba ma'ana yana nan a kafirci bai musulunta ba mun gane misali sannan kuma ba mai fita ne daga wannan kafircin ba za su zama daya kamar dai yadda Allah madauki a wurare da yake ba misali ne da abubuwa daban-daban kishiyoyi yace abu kaza da kaza ba daidai bane kuma ba za su zama daidai ba ko Allah madauki ba mu labari awul a cikin alqur'ani a wurare da yawa dangane da a fada mana wani abu misali a ce wanda ya sani ba daidai yake da wanda ya sani wanda bai sani ba sannan kuma duhu daban yake da haske inuwa daban take da rana duk wadannan abubuwan Allah madauki ya kawo mana misalan su a cikin alqur'ani to kamar wannan ne wanda ya rayu rayuwa kammalalliya kuma yana da haske da zai ga inda zai tafi ba daidai yake da mutumin da yake ba a rayar da shi ba yana nan a mace sannan kuma ba zai fita daga wannan duhu na rayuwar kafirci ba fa jama'a bainal aslain Allah ya hada asali guda biyu alhayati wan nur da rayuwa da kuma haske fa bil hayati da rayuwa takunu quwwatuhu ta hanyar ma'ana bil hayati ay bi sababil hayati ma'ana saboda rayuwar da take jikinsa da aka rayar da shi takunu quwwatuhu ta hanyar wannan rayuwar ake samu karfinsa ma'ana zai samu karfin jiki ko zuciyar ta samu karfinta domin idan mutum matacce ne akwai zancen karfi a jikinsa babu wa sam'uhu da jinsa zai zama mai ji ne kunga hawas kamar da ambata mana dazu duk za su zo su yi aiki wa basaruhu da ganinsa wa haya'uhu nan kuma sai kawo mana wani abu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware shi ya magana a kansa saboda muhimmancinsa dangane da rayuwar zuciya shine alhaya ba alhayatu ba amma alhaya'u alhayatu rayuwa alhaya'u kuma kunya kunya idan mutum yana da rai to zai samu zai zama mai kunya menene ma'anar kunya istish'arin mutum ya ji a jikinsa girman Allah ko kokarin kaucewa abin kunya a idan mutane shi sama da suka sa kunya kashi uku akwai kunyar Allah akwai kunyar mutane akwai kuma mutum ya ji kunyar kansa wannan guda uku sai an same shi a gunka ka kammala kunyar Allah kamar da malamai suke ambatawa ita ce istish'arun ni'am wa shu'uru bit taqsir ka rika jin girman ni'imar da Allah ya maka kuma ka kalli tawayarka da rashin kamalarka da irin laifukan da kake aikatawa to wannan zai haifar maka kunya tsakaninka da Ubangiji kuma ji wannan zan ku ba fahimta ba idan ka rika tuno ni'imomin da Allah ya maka Allah ya baka rai Allah ya baka lafiya Allah ya baka ce dukiya Allah ya baka zaman lafiya da mutane Allah ya hore maka abin da bai hore wasu ba ni'ima ce Allah ya baka ilimi Allah ya baka ƴaƴa da dukiya abinda dan adam zai alfahari da shi sai Allah ya baka wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba to ka rika jin wannan ni'imar kai i'tirafi da ita kai dade ita cewa Allah ni'ima ce wannan Allah ne maka dai kenan gefe na biyu kuma ka rika jin cewa kai fa mai tawaya ne wajen ayyukan da kake aikatawa ma'ana laifukanka sun yi yawa ka rika kallon laifinka ka daina kallon cewa baka laifi idan har kana jin cewa Allah ya mani ni'ima kuma kana jin cewa kai mai tawaya ne to zaka samu godiyar Allah wannan godiyar Allah zai haifar maka kuma da kunyar Allah sai ka dubi cewa kamar kana magana da Allah sai ya Allah kai mun dukkan ni'imomi da kake wa dan adam amma kuma gani ni bana yin abin da ya kamata dangane da kai naka bangaren kai mini bangare na kuma bai cika ba ibadarka akwai tawaya sabanka kuma ina aikatawa kana jin wannan naqasun a zuciyarka to wannan abubuwan guda biyu kama da suke cewa mallan junaidu yana faɗi wannan abun yuwallidul haya'a shine abin da yake haifar da kunya a zuciyar mutum to sai ka ji kunyar Allah in ka tashi zaka saba masa sai ka ce kai gaskiya mai min ni'iman nan wanda ya ban lafiyar nan musamman idan kana kallo kana muqarana da halinka da halin wanda ba kai ba kullum muna bada wani misali idan ka tashi ka je asibiti ka ga irin yadda marasa lafiya suke fama da rashin lafiyarsu kaga kai ka tashi da kafarka ba tura ka akai ba kana tafiya da kafarka koda ka je akan abun hawa kai fakin ka taka da kafa ka shiga ka gansu wani dazo aka kawo shi wani je aka kawo shi wani watan sa guda wani fiye da haka kana numfashi shi ba wani ba iya numfashi kana cin abinci ka karya ma sannan ka fito da safe ko da rana ka ci abinci rana shi kuma wannan watan sa guda sai dai ta hanyar wasu wayoyi da robobi ake sa masa nourishment abubuwan abin da zai gina jikinsa wannan zai sa ka gode Allah ko ba zai sa ka gode Allah to ka rika jin irin waɗannan ni'imomin ka fito ka ji cewa ka karya sai ka ga wani yana neman abin da zai karya yau bai karya danka ya tafi makaranta ga dan wani bai samu ya tafi makaranta ba za ka gode wa Allah ko ba za ka gode wa Allah wannan irin abubuwan ka rika tuna su a koyaushe yana taimaka maka ka gode wa Allah akan ni'imominsa to sannan gefe guda kuma ka rika duba saban da kake yi kar ka samu girman kai ka rika jin cewa kai fa ba kammalalle ba ne ka daina jin cewa kai ka kammala saboda jin kammala yana sawa dan adam ya samu al'amnu min makarillah ko idan kana jin cewa kai kammalalle ne zaka ji ko wa'azi ake zaka ji ba da kai ake ba zaka ji ka gama gyaruwa sannan kuma zaka ji baka buƙatar kai aikin alheri zaka ji kai sakaci ma kana sabawa Allah saboda kana jin kai dan gata ne kai ka riga kai ayyukan ibadar da suka ishe ka kamar wanda zai ce maka ne shi na ta istighfari yana ta istighfari wai istighfarin nasa yayi yawa wai shi in istighfari yayi yawa wai sai ana hadawa da sabo in ba a sabo wai istighfarin me zai samu ya ce dan mun ga wannan zancen akwai masu irin wannan tunani wannan kun ga amnu ne min makarillahi kuma Allah madauki ya ga mai wala ya'manu min makarillahi illa al-qawmul khasirun illa al-qawmul kafirun babu mutumin da zai amince ya nutsu da kwantar da hankalin cewa fitina ba za ta zo masa ba makarun Allah ba zai taba shi ba sai mutumin da yake mai hasara ta babbe Allah tsare mu to abinda zai haifar maka kunyar Allah shine wannan abubuwan guda biyu da me da me jin ni'imar Allah da kuma ganin tawayar aikin ka cewa baka yin yadda ya kamata wannan jin kunyar Allah kenan akwai jin kunyar dan adam shine rashin bayyana sabo kada ka zama cikin masu bayyana sabo ba cewa ake ka je kai a goye ba malamai suna cewa alamar mutumin kirki shine mutumin da baya bayyana sabansa in ka ga mutum koda yana sabo to in yana boyewa yana tsoron a gani alama ce ta cewa akwai guntun imani a zuciyarsa kuma wannan abin zai haifar masa a hankali wata rana kunyar Allah ta zo masa har ya tuba ya daina wannan laifin domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ma ya ambata kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin duk al'ummata Allah ya tsare su shine ma'anar mu'afa Allah ba su lafiya kawai ta jiki ba. Tsarewa daga fitina shine afiya. To Allah madauki ya ba su tsarewa daga fitina illal mujahirin sai mutanen da suke bayyana sabo. Al mujahir alladhi yuzhiru amaman nasi dhanbahu wa khati'atahu wa ma'siyatahu. Wanda ke bayyana sabansa baya jin kunyar kowa a gari sai abin da ya ga dama ya taka kowa ai masa magana yace shi mai yanci ne babu wanda ya isa ya hana shi abin da yake so. In mutum ya kai wannan matsayi to ya shiga fitina da wahala ka samu kunyar Allah a zuciyar wanda ba jin kunyar mutane. Kun banje wannan abu mataki ne sai ka ji kunyar mutane zaka samu kunyar Allah. Idan mutum ba jin kunyar mutane kwata kwata to ko tsakaninsa da Allah ba zai ji kunyar su. Ah to dama ina ce mai laifi ne yake boyewa in ya zama baya boye kuma mai rige. An fahimci abin ku? Haka yana da kyau bawan Allah ka zama mai kunya. Kada kuma ka dauki cewa ma'anar kunyar Allah a kunyar mutane ita ce ka rika yin riya. Kana yin ayyuka don mutane su rika gani su ga ka burge su su dauke ka mutumin kirki. Wannan ba shi ake nufi ba. Amma ya zama duk abin da ka san kai din kasancewa ba shi da kyau. Ba wai ka bayyana halin kirki ba, a'a mummunan abu to kar ka yi shi a gaban mutane. Wannan shine kunyar mutane. Ka rika jin kunyar mutane. Wannan bala'i da wannan kai abu babba wanda rashin sa yanzu ya damu da yawa daga cikin mutane. Da mutane kunyar su tana da yawa. Amma yanzu musamman daga cikin samari abubuwan rashin kunya yayi yawa. Yanzu ba rashin kunya ba irin abubuwan da ake yanzu. A garuruwa da yawa ko ina ana yin sa. Amma muna damuwa da wanda muke gani a garin mu. Musamman lokutan bukukuwa din nan. An samu wasu yara masu kayan kiɗa su aikin su shine a je a dauko su haya a gaban iyaye da kakanni a cikin unguwa. Wani ma a jikin masallaci za a kafa kiɗan ai ta yin sa. Tun daga bayan la'asar har magariba ila ma ya zarce ‘yan mata da amarya wani gumma da uwar amarya su fito su taka rawa. Ana kaɗa kowane ɓangare na jiki a aje gelan a gefe. Wannan bala'i in ba a daina shi ba Allah maɗauki zai jarrabi mutane. Allah zai ɗauke albarka a auren da ake yi in ba a daina wannan abun ba. Sai ba ku ‘ya’ya fitinannu ku tsararru ku kasa tafi da su. Kuma ku ma rayuwar taku ta zama babu alheri a ciki. Ya kamata a ji tsoron Allah. Wannan abin da labarinsa za ka ji a wani wurin. Duk da wani zai ce ai an daɗe ana yin kaɗe-kaɗe. To amma dai a ce matar aure da wadda ake mu auren yanzu wadda ya kamata daga ɗaura auren nan kuma ta shiga cikin masu kunya. Da fa budurwa abin nan a ɗabi'a a al'adar Larabawa in aka ce wannan budurwa ce tana kawo munzalin ai mata aure. To yadda matar aure ba ta fita ita ma ba ta fita. Wannan mun yi wannan zata cikin wani darasi a hadisin Ummu Atiya da take magana akan cewa kunna nu umaru bi an nukhrij al awatiqa wa zawati al hudur ila musalli al eid. Tana zatan fita sallar eid tace ana umartan mu umarni daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu fidda al awatiqa. Al-awatiq jam'u atiq. In an ce atiq ita ce budurwa wadda ta kai munzali ta kusa balaga. Kuma har saboda ta kai munzalin nan an sauke mata ayyukan ɗauko ruwa da zuwa kasuwa da ina ne an ƴanta ta shine ma'anar atiq. ƴantacciya an aje ta a gida ba ta fita. Abinda ake nufi kenan. Da kuma budurwa wadda ta kai munzalin a daura mata aure auren kawai ya rage a gida sai a samu ƴar wata kwana sai a sa wani yanki da wasu kamar misali a sa ƙalle a zagaye ta a suturce gadon da take kwana inda take kaiwa ta kawo a cikin gida sai a dan sa mata iyaka saboda ɗakuna ba su isa ba. Wannan zagayen da ake a lullube shi ake ce ma al-khidr. Ba aka ce mace ko yarinya fi khidr abin da ake nufi saboda kunyar da take da ita kuma ba ta fita yadda in wani bako ya zo gidan ba zai samu ganin ta ba saboda an zagaye ta alilibe. Wannan ba a gida kenan to ina ga za a ce an zo ga masu kida kuma maza kaga namiji ya shigo har yana koya mu ƴan matan yadda za su yi rawa duwan wannan na kusai taba wannan wannan abun ya kamata a ji tsoron Allah a kansa mu dai muna fadakarwa shi mai magana mai wa'azi dama aikin sa ya fadakar amma hakikatan wannan abun akwai bukatar manya su yi shawarwari su yi dubi kuma su tuntubi juna su ga cewa an dakatar da shi an sa doka da aka hana shi mun kuma ya ci gaba to abubuwan da zai jawo za su fi iya wannan abin da ake gani karuwar adadin waɗanda ake wa ciki daga ƴan mata a gari babban sababin sa shine wannan abu ina saurayi zai je da kansa ya balaga gabansa na motsawa yana kallon jikin yarinya yana kada shi kuma yazo kallo ba a ce banda maza ba ya gani kuma ta gayyace shi ya gayyace ta da daddare me ba za a yi ba wurin buya ba wahala yake wa mutane ba yanzu da haka ya kamata jama'a a ji tsoron Allah a kiyaye waɗannan abubuwa ka ji kunyar mutane ko baka ji kunyar Allah ba wannan kuma dama sakamakon kai ka san abin da zai yi amma kar a gurbata mana society yadda zai kai kuma shikenan ba wani alheri da za a gamu da shi Allah ya kiyaye to dan haka mutum ya ji tsoron ya ji kunyar Allah sannan ya ji kunyar mutane abu na uku ya ji kunyar kansa ka ji kunyar kanka duk mutumin da baya jin kunyar kansa to ba zai ji kunyar mutane ba kuma ba zai ji kunyar Allah wannan shi ne mataki na uku shi kuma jin kunyar kanka yana tasowa ne dama fi hibzil ghaibi a kiyayewa gaibinka mun san da abinda malamai suke cewa zunubul khalawat kun san zunubul khalawat zunuban da mutum yake yi in ya buya su ne zunubul khalawat daga cikin sababin samun alheri a rayuwar mutum shine ya zama in ya buya ba mai ganinsa a duniya daga shi sai Ubangiji to baya saban Allah yana kokari ya ji cewa Allah na kallon shi Allah na lura da shi Allah na ganin me yake Allah na jin me yake daga ya dauko wani abu zai aikata kallon abun banza ne daga shi sai kowa ai ba kowa daga shi sai kadai sai shi kadai ya tuno Allah madaukaki sai ya fasa wannan shi ake nufi da kiyayewa da kuma kunyar kai ka ji kunyar kanka yadda dan adam yana jin kunyar ya tsiraice a gaban mutane to in yana shi kadai ya rika kiyayewa tsiraicin sa aljanu suna nan suna kallon sa su in shi baya kallon su kuma sannan za su iya cutar da shi ta hanyar ganin tsiraici da haka mutum ya kiyaye shi yasa idan mutum ya zo saduwa da iyali ake umarta sai ce bismillah wannan bismillah in tana sa aljanu su bar wuri kuma ko sun ga tsiraici babu abin da zai faru za ma su tashi su bar wurin ba su ga tsiraicin ka amma mutum ya zama cewa yana bude tsiraicin sa wannan yana sabbaba masa matsaloli shi yasa babu ƴan mata da ake cewa suna da matsalolin aljanu da sauransu din nan to da yawan jin kada kade da yawan tsiraici da rashin bayyana da rashin suturce jiki yana cikin abin da ke jawo ƴan mata da yawa ku ji an ce aljanna suna wannan masul jin ya kamata a je a yi mata ruqya a je a yi wannan mafi yawan sababin shi ne waɗannan abubuwa zaka in an buya din nan don Allah a rika tsoron Allah ka rika jin cewa ubangijin da ya halice ka fa yana nan ya zuwa ne a cikin mu zai aikata abun kunya a gaban sulkinsa kun ga sulki a al'ada ai ko yana jin kunya sulkinsa a ce ga sulkinka uwar a ko in ce uban wanda ya haifi yadda kake zaune da ita matarka to kuma a ce a gabansa kana dankwala a shari'a kana zage-zage ka ɗauko ta ba an yi waye an ci mutunci in yi leƙo ya zanka da Allah za ka ji daɗi ba za ka ji ba to ina kuma a ce ga mahalicci wanda ya halicci sulki ya halicci kowa ya halicci mala'iku da aljanu ya halicci annabawa da salihai ya halicce ka lokacin da ka ɓuya ba kowa a ce shi kuma baka jin kunya ya kamata a ce mutum ya fi jin kunyar Allah sama da kunyar mutane ballantana kunyar sauran abubuwa waɗanda ba sa ganinsa Allah mu ɗauki ya dai ba mu wannan abin da yake shine asalin muraqaba da kunyar da zaka sa mu ji tsoran ai mu ji kunyar kanmu mu ji kunyar mutane kuma mu ji kunyar Allah subhanahu wata'ala wa shaja'atuhu da gwarzantakarsa kuna tsallake yawa wa iffatuhu iffa shine kamun kai mutum ya kame kansa kar a ganshi a matsayin ballagaji kar a ganta a matsayin ballagaza yana kame kai ba komai kame kai iri biyu kame kai ta hanyar dukiya kar ya zama mai kwadayi da roke roke ya tashi nan ya je nan ya zubda mutunci a wulakanta shi kama kai kuma ta bangaren abin da shafi farji ka kiyaye farjin ka kai hakuri da rashin aure har ran da Allah madauki zai hore maka daraja ce babba kada ka bari ka lalata samartakarka kai zina zina tana da wahalar dainawa kuma musifa ce mai lalata iyali har ka girma ba za ka yi albarka ba ƴaƴanka kuma sai an samu a cikin su wanda zai wannan abu kana so ko baka so me yi amfanin ka lalata zuriyarka kuma ka sa wadda duk kai zina da ita daga ranar da wahala har ka mutu ko ka tuba ta kalli yace wa shaja'atuhu hakanan da gwarzantakarsa bayan iffa bayan sai wa iffatuhu kame kai to wa shaja'a ma'ana duka waɗannan abubuwa ana samun su ne da rayuwa inda rayuwa za a samu ƙarfi za a samu ji gani ya ƙarfi kunya ma ta samu kamun kai da tsare mutunci da kuma gwarzantaka wannan me yake nufi da gwarzantaka kaga mutum ya zama mara tsoro ya zama cewa namiji ne ba talaƙo bane idan akwai rayuwa a jikinsa to ana samun wannan jikin nan ana zantan zuciya idan zuciyar mutum rayayya ce to zaka ganshi namiji namiji mai ƙarfi amma idan ya zama zuciyar ta cika da saban Allah to ko shaja'ar ba zai samu ba zaka ganshi matsoraci idan saban Allah yawa mutum yawa fa hatta a tsakanin mata matsoraci ne shi da wahala kaga mutum gwarzo kuma sannan ka ganshi sabansa yayi yawa mun fahimci abu in dai mutum yana yawan sako to Allah madauki yana sa masa rauni da tsoron abin da bai cancanta ma a tsorace shi ba abin da za a ce ga abu kaza ya taso yadda mata za su gudu sai gudu Allah ya kyauta wa sabruhu hakanan kuma hakurinsa hakuri ma ana samun sa idan akwai rayuwa wa sa'iru akhlaqihi alfadilati da kuma sauran dabi'unsa na falala na daraja dabi'u masu wato na karimci wa muhabbatuhu lil hasani hasani ba husni ba da kuma soyayyarsa ga abu mai kyau wa bughdhuhu lil qabihi da kuma kiyayyarsa ga abu mummuna duk wannan abun ana samun sa sai ce fa kullama qawiyat hayatuhu duk yadda ma'ana gurgudan yadda rayuwarsa ta karfafa fihi hadhihi sifat haka ne ko fa kullama qawiyat hayatuhu qawiyat fihi hadhihi sifat gurgudan yadda rayuwarsa ta karfafa to haka nan kuma waɗannan siffofi masu kyau na karimci din nan haka za su karfafa a jikinsa in har zuciyarka akwai rai sosai to haka nan za a samu a zuciyar nan za a samu waɗannan ɗabi'u masu kyau a jikinka wa idza da'ufat hayatuhu in rayuwarsa ta raunana da'ufat fihi hadhihi sifatu haka nan waɗannan sifofi za su raunana wa haya'uhu min alqaba'ih kunyar da zai ji daga aikata miyagun abubuwa huwa bihasabi hayatihi fi nafsihi yana kasancewa ne gurgudan yadda rayuwarsa take a zuciyarsa in mutum ne mai rayuwa to zai zama mai kunya yana kunyar Allah yana kunyar mutane yana kunyar kansa fal qalbu sahihu al hayy dan haka zuciya lafiyayya rayayya idza uridat alayhi al qaba'ib in aka jitta mata miyagun abubuwa aka kawo mata tayin aikata mummunan aiki shine ma'ana idza uridat wa misali a zuciya kana ta tunane mun taba wannan zancen a bayan wani lokaci cewa daga cikin abubuwan da suke taimakawa mutum ya tsira daga zunubul khalawat shine yayi kokari ya kaucewa zaman kadaika zaman kadaituwa ka zama kai kadai saurayi ka zama ba kowa a dake ka sai kai kadai kuma ba aure wannan abin yana jawo matsala a lokacin shedan zai zo ya takimsa maka tunani tunani ya ziga ka me yasa ba za ka yi kaza bane ga computer ga waya sai a dauko a kalli kaza a gayyato wancan a gayyato kaza a gayyato kaza nan da nan shedan yana ziga ka ka aikata abubuwa to ka kiyaye zama kai kadai kana jin ba bacci kake ji ba tashi kai ko karatun qur'ani ka zazzagaya a cikin gidanku ko kai ta sallah amma ka zauna baka komai ba karatu ba ba zikiri ba kuma kana kwanci akan gado to shedan zai kawo shawarwari da yawa kuma ka san shawarar shedan wace iri ce ta hannun hagu ce ba ta hannun dama bace indai an fahimci misali to haka kunyar mutum take kasancewa gurgudan rayuwar jikinsa fal qalbu sahihu al hayy idha uridat alayhi al qaba'ib nafara minha ita zuciya rayayya idan aka gitta mata aikata miyagun abubuwa to nafara minha bi tab'ihi da tabi'arsa kawai sai ji baya so wa abghadaha yaqisu waɗannan abubuwa marasa kyau din wa lam yaltafit ilayha kuma ba zai waiwaye su ba sam بخلاف القلب الميت سبن زوسيا متتيا ان زوسيا متتيا شيء فانه تو ونن زوسيا لا يفرق بين الحسن والقبيح اتباتا بمبنتوا تسكانين ابو ميكيو ده مرر كيو ابند تكي سو تي كون هوا ده شعوا شيني ابند كي جنتا ان دي زوسيا تزما متتيا تو با ابند كي جنتا سي سن زوسيا dama sai sun ga ake ce masa son zuciya hawan nafs abinda zuciya take karkata zuwa gare shi sabanin abinda Allah ke so to ita wannan irin zuciya ba ta bambance tsakanin abu mai kyau da kuma mummuna kamar qala Abdullah ibn Mas'ud kamar da Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa halaka man lam yakun lahu qalbun duk mutumin da ba shi da zuciya ya'rifu bihi al-ma'ruf wal-munkar wanda da wannan zuciyar zai iya bambancewa ya tantance ya fayyace tsakanin abin alheri da kuma abin da ke mummuna to duk mutumin da bashi da wannan ya halaka in kaga a zuciyarka baka tunanin kai wannan abun Allah yana son sa kuwa sai ka aikata wannan abun Allah baya so bari in bari in kaga zuciyarka ba ta bambancewa tsakanin abu mai kyau da marar kyau to baka da zuciya zuciya amma ta take ta mutu in ko zuciya ta mutu to halaka ta zo Allah ya tsare mu daga halaka yace ka zalikal qalbul marid haka nan zuciyar da take ba ta da lafiya rashin lafiyar ta ta kuma bishahwati na sha'awa fa innahu li dha'fihi to saboda raunin sa ko saboda rauninta ita zuciyar yamilu ila ma ayari ma ya'ridu lahu min zalika zaka ga zuciyar tana karkata zuwa ga abin da ake bijiro mata na saban Allah yanzu nan zaka ga ba abin da ya dame shi shi yadda zai samu ya biya bukatarsa kawai yake so bukatarsa ta farji musamman sha'awa ita ce wannan ta farji din mutum ya kasa hakuri na sha baku labarin al-Imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala wata rana yake ce wa mutane cikin dalibansa tunda yake a duniya bai taba kwance wandansa ba aka yi ce ma halaltu izari la fi halalin wala fi haram yace tunda nake ban taba kwance wandona ba abin da yake nufi bai taba saduwa da mace ba لا حلال ولا حرام كو تا حلال كو تا حرام دين شي حكي لا بي اوري با سبب ده زمان اكو فتنتنو شي ما بي سامو يا اوري ابن سي ابن تيميه تو ده suka shagaltu da shiriyar da Allah ya basu da ilmantar da mutane sai Allah ya tsare musu zuciyar shedan bai shiga cikin sa ya zuga cikin ta ya zuga su sai wasu abubuwa marasa kyau kai kasa da waɗannan manyan bayin Allah ma ana su wani bawan Allah yana shekara 100 cikin magabata zahabi yake kawo labarin sa asir suna zaune da mutane sai zabura ya duka wani tsalle da karfi ba wai dan abin da zai nuna kamar musan ya fita daga hankalinsa ba sai dalibai suke cewa akar maka Allah yau wannan jiki a shekara kana da wannan karfin shekara sa fadari nami shekara 100 yanzu ana samu dai a wasu wurare to mai shekara 100 ya miƙe a tsaye ya zabura ya danyi tsalle da jikinsa kace wannan ko me ya aka yi haka wai me ya sababin aka ce me sirrin jikinka ya zama haka yake cewa waɗannan gabubban mun kiyaye su a lokacin da muna samari don haka da muka girma sai Allah ya kiyaye ta gaba da kiyaye mana su in kana saurayi ka lalata kanka da jikinka ta hanyar zina baka yi hakuri ba to haka zaka ga nan da nan ka tsofe da wuri da wuri zaka rafarkwabe tun 40 wani zai lalace ballantana 50-60 wani idan ka gan shi baya iya komai sai a tambaye sai a shekara 60 da wani abu bai dade da ritaya ba to ba dan komai ba sai saboda kasancewar ba a kiyaye wannan gabubban a lokacin samartaka an kasa hakuri an bi sha'awa idan ko mutum na bin wannan to haka jikinsa halalacewa yake sai fa innahu li dha'fihi yamilu ila ma ya'ridu lahu min dalika bihasabi quwwati al-marad wa dha'fihi haka zai karkata zuwa ga abin da ke bijiro masa na irin waɗannan abubuwan son zuciya da sha'awa bihasabi gurgudan quwwati al-marad karfin ciwon wa dha'fihi da raunin ciwon idan ciwon babba ne to haka zai karkata zuwa ga yawan sabon Allah yayi da safi yayi da rana yayi da daddare a kullun aikin sa kenan saboda zuciya ta gama lalacewa cutar mummuna ce kamar kan yadda ake faɗa yanzu a ce chronic ta kai halin zama chronic ta lalace rayuwa sai ta zama sai dai a rika managing dinta wani abu ba zai warke ba wani kuma sai an sha wahala kafin a warke to in kuma rashin lafiyar ba ce girma sosai ba to sai ga karkatarsa zuwa ga waɗannan abubuwan zai zama sifa ce kaɗan-kaɗan-kaɗan ba babba ba muna roƙon Allah ya tsare mu daga aukawa cikin sabansa sannan malai ya ci gaba da cewa wa kazalika idza qawiya nuruhu wa ishraquhu in kashafat lahu surul ma'lumati wa haqa'iquha to nan ya gama da zancen bangaren rayuwa ko tunda ya ce mana abubuwa guda biyu su ne sababin alheri dame-dame inda kuna bi me na farko haya rayuwa yawwa to yanzu ya gaya mana fa'idojin rayuwar zuciya yadda zuciya in ta zama rayayya me take samu za ta samu ƙarfi ta samu jinta ya zama garau gani ya zama garau a samu kunya a samu ƙarfin jiki a samu tsoron Allah yadda ya kamata to yanzu kuma an komo kan ɗayan menene an-nur shine haske yawwa haske wa kazalika idza qawiya nuruhu haka ita zuciya take dizzantan na zuciya ne tunda kasancewar zuciya a larabci namiji ne shi yasa yake kawo damirin namiji a fassara kuka ji sai ku ji mun ce kuma mace yawa wa kazalika idza qawiya nuruhu haka kuma idan haskenta ita zuciya ya karfafa wa ishraquhu da dai haskenta in kashafat lahu surul ma'lumati haka nan abin da zai faru shine surar abubuwan da ake sani shine al-ma'lumat ilmomi sai su yaye masa wa haqa'iquha da kuma haqiqanin yadda suke ma'ana duk wani abu sai ya bayyana masa ya san shi a haqiqanin sa ilimin sa zai zama mai karfi kun gane yana nuna mana me idan da rai da haske to za a samu ilimi idan da rai babu haske to ba za a samu ilimi ba ilimi sababin samunsa shi kuma shine wannan hasken domin da haske ake ganin abin da ba a jikinka yake ba ko ba haka ba sai kai za ka gani za ka ji to amma kuma za ka iya amfanuwa da wannan abin da ka ji ka gani ne idan akwai haske in ba haske sai zama kamar yadda dabba ta gani mutum ya gani sai namiji ai sai mutum ya zama ya amfana da ganin dabba ko baka tabbata amfana ba saboda ba hankali mun fahimci wannan abu to haka nan idan mutum yana da haske zai iya bambancewa hakikanin abu ya san shi akan realityin sa abinda kuma wato yake shi ma mummuna ya san shi a yadda yake hakika ya guji wancan wannan kuma ya amfani da shi to haka surul ma'lumati intashafat lahu wa haqaiquha haka nan hakikanin ma'lumat abubuwan da ake sani na ilmomi su ma za su bayyana a gare shi alama hiya alaihi wato bisa yadda suke na hakika fastabana حسن الحسن بنوره da kansa zai iya bambancewa ma'ana binurihi ai bi sababi nurihi saboda wannan haske dake zuciyarsa to istabana husn alhasani zai iya bambance iya gane hasken abu to kyawun abu mai kyau sai ka ganshi da kyau wa atharahu bi hayatihi sannan kuma sai rayuwarsa da yake da ita ta hanyar sa ita ce za ta taimaka masa wajen fifita wannan mai kyau din akan mummuna ban sani ko kun gane nan wuri abubuwan nan guda biyu da hanzu da su muke tafi dame da rayuwa da haske rayuwa da ita za a samu karfi da sauran abubuwan da muka ambata haske kuma da shi za a samu bambancewa tsakanin abu mai kyau da abu mara kyau to amma abin da ke aukuwa da haske ai shine bambancewa shi ka zabi cewa ka bi abu mai kyau din ka fifita shi ka karbe shi to an koma gun aikin wancan hayatu din ba aikin haske bane ko ba ku gane ba dai ya ban gane ba gane ne tsakanin Allah yau ai haka ake so sai ku gane ka gane misalin farko akwai rai akwai haske ko idan kana da rai yanzu misali ka dauki bari mu baku misalin yadda za a fi gane wato gangar jiki da ita zuciya aikin su yafi kamala in akwai rai ko shi kuma ilimi ta hanyar haske ake samun sa akwai bambanci tsakanin hanyar ilimin da kuma shi kansa ilimin ai gani da ji ko a bangaren me suke hanyoyin ilimi ne ba su ne ilimin ba su suke taimaka maka ka ga abu idan babu su ko an haska fitila ido ba zai gani ba kuma da fitila ba ta da amfani ga bakawa haka ne sai an samu albasar to idan aka samu albasar shi albasar bangaren aikin jiki ne sannan shi hasken kuma in aka same shi ga ido to shine mutum sai ya bambance wannan abun mai amfani ne wannan abun ba shi da amfani wannan hanyar za ta kai ni wuri mai kyau bari in bita wannan kuma za ta kai ni mahalaka ba zan bita ba to wannan bambancewar iya nan aikin hasken ya tsaya zancen ka zabi zabar da za ka yi ka ce zan bi wannan hanyar ba zan bi wannan hanyar ba an koma a aikin gangan jiki ne ba aikin hasken ba kun fahimci abin ma'ana aikin hayatu ne alhayatu allati fil qalbi hiya allati tu'inuka ala an tu'thira alhasana bisababi kaunihi hasan mun fahimci abin yawa rayuwar da take zuciya ita za ta taimaka maka ka iya fifita cewa bari in bi mai kyau bari in bar mai mummuna amma zancen ka bambance tsakanin mai kyau da marar kyau wani aikin mai haske shikin abin da ke so ka fahimta insha Allah ya bayyana yanzu Allah ya sa wakazalika qubhul qabih haka nan munin abu mai muni ka gane cewa abu kaza mai muni ne shi ma rayuwarka ta asali ta zuciya ita za ta sa ka fifita mummuna bayan hasken ya haskaka maka idan haske ya haskaka cewa nan ga abu da zai cutar sai zuciyarka sai ta ce kai bai kamata ka dau wannan ba kar ka bi shi sai ka fasa to nan aikin rayuwar zuciya ne yayi aiki yasa kai watsi da wannan mummunan abun baka bi shi ba baka aike baka dauke shi ba baka yi amfani da shi ba amma hasken da Allah ya baka shine yasa ka iya tantancewa wannan abu mummuna ne wannan abu ne mai kyau bari mu karasa saboda lokaci yayi dab sallama kawai zamu sai mu tambaye insha Allah mun fahimci wannan to mu tsaya zamu tashi inda yace wa qad zakara subhanahu hadaini al-aslaini fi mawadi'a min kitabihi saboda in muka shiga wannan ayar ba tare da lokaci ba zai ishe mu ko fassara ta biyu ballanta na bayanin da yake da alaka da ita an fahimci abun amma ina so in tabbatar da kun gane asalin zancen inda muka dauko shi yawa in ana karatu ba a ganewa ni fa bana jin dadi yawa asali abubuwa guda biyu muka yi zance rayuwa da kuma me haske idan akwai rayuwa a zuciya nan fa duk rayuwar ta zuciya ake zance ba ta jiki ba idan akwai rayuwa a zuciyarka akwai haske a zuciyarka to duk wani alheri sababin samu sa shine waɗannan abubuwa in zuciya babu rayuwa ta mutu irin zuciyar da ba ta jin wa'azi ta gama halaka to a mace take babu haske to a cikin duhu take kuma wannan shine sababin duk wani sharri da zai same ta wannan abin kule shine dama unwanin kuma sannan abubuwan duk da muka ji kan wannan abu suke koma Allah sa wannan din an rike shi an fahimce shi Allah mu yake ba mu rayuwa da haske a zukatanmu Allah ya karfafa zukatanmu da da'a Allah kuma ya tsaye da mu akan hanyar daidai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen rayuwarmu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am نعم لا لا أيوة نعم نعم إيه ليه دكتور هكذا بعد جاقولة تان جاقولة بقى جاقولة إيش اللي تان جاقولة لا ما نسيب الدنيا نبي هاوسة تاكل بس فات جدي بقى دجاقولة نيه دوان ده أكيد جا إيه نعم مثال كيما يعني هكذا كمان تجيب بقى المثال وانه إذا ممكن هنا baya gani gaba dai makaho ne in ka bashi torchlight baka sai maka masa ba ko amma idan akwai asalin gani to shine kuma sai torchlight ya amfani shi kansa yadda Allah madauki ya halicci idan dan adam yadda ido yake ai yana aiki ne ta hanyar irin wannan abu duk reflection ne ko shi yasa zaka idan dare yayi an dauke wuta shikenan kuma ido ba zai gani ba daka idan har babu hasken nan da rana kuma dalilin da yasa muke gani wannan farana ce da Allah ta mana da a ce za a dauke mu zama an sanya mana al-layl sarmadan kamar da Allah madauke fada ko babu wani ilahin da zai zo mana da haske da zamu gani haka zamu taba dumbudumu a cikin rayuwar ba abin da zaka yi daka shi kansa ido ba shi kadai ne aikin ba shi ala ce ta gani sai da wani abu da zai taimaka masa to haka zuciyar take kana da rai sannan hasken zai maka amfani in babu rai hasken ba zai amfani ba idan kuma akwai ran sannan babu hasken to akwai abubuwa da yawa ba zaka iya gani ba zaka iya jin wani abu amma abin da ake gani ba zaka gan shi ba to haka nan shi wannan haske shine jagoranka kamar makaho da jagoransa da zai ja shi ya ce subunan subunan nan akwai kaza nan akwai kaza Allah ya samu dace Allah na'am na'am eh kamar misali eh na na gwanda kai ma da kai wannan tambayar asali dama fazancen mu ba rayuwar jiki muke ba rayuwar jiki muke ba rayuwar zuciya muke dama asalin rayuwar da muke zance ta zuciya ce daga ba zai ba in ka ce ba shi da rai a zuciya zuciya ta mutu to dama wannan haske babu shi ka fahimci abin zancen da muke ba rayayyen mutum mai jiki mai numfashi muke zance ana zancen yana rayuwa ta zuci shi yasa Allah mulki bada labari ya bada misali da wancan awa man kana maitan fa ahyaynahu kuma malamai sun ce abinda ake nufi dama awa man kana kafiran ko fa hadainahu ila al-islam dama abin da ake nufi kin wanda yake wato batacce sai muka shiryar da shi zuwa ga musulunci shi ne abin da ake nufi kaga ashe kenan nan ba rayuwar jiki ta numfashi da cin abinci ake zance ba rayuwar zuciya ake nufi zuciya a mace saboda kafirci sai muka rayar da shi ya shiryu Allah shiryar da shi don haka idan dai akwai wannan rayuwar ta zuci to za a samu haske ko zai amfani yawa wanda ko aka ce zuciyar ta mutu to kamar da ka faɗa wannan haske gaba ɗaya ba zai masa amfani ba dama ba shi da shi ba zai same shi ba haka ba rayuwar jiki ake zance ba rayuwar mai ake nufi ta zuciya ya bada misalin ta a baya lokacin da muke zancen magungunan jiki da sauransu yanzu nan zancen rayuwar zuciya muka shigo alhamdulillahi a yau da kullun za ku saba da maganganun malamai yadda suke yin su so ina nufin malamai su Ibn Qayyim yadda suke yadda maganar tasa take tana buƙatar a yi fakki alghaz da ke ciki ma'ana abubuwa na zaurance da kwane-kwanen magana kun ga shi yasa ake son fa mutum ya iya larabcin nan wani ya larabcin akwai abubuwa da dama za su yi masa saukin fahimta wannan wato kokuwar da ake ka gane kar ka gane za ta yi sauki da larabci muke karatu da larabci muke zancen gaba ɗaya ba za mu sha wahala wannan ne saboda duk wanda ke jin larabci za ka ga ya gane ma me ake amma aikin mai karantarwa da Hausa kuma littafi nassinsa da larabci aiki da yawa yake yau da ƙoƙarin fahimtar asalin ma'ana fakkin lafuzan a fito da su a gane ma'anar kalma kaza da ma'anar kalma kaza yanzu aka ga da yawa daga cikinmu musamman masu littafi wani babban abin da ya fi mai da hankali a kai shi ne mai ma'anar kalmomin saboda yana so shi ma ya fahimci abin sosai kalma kaza a ce asalinta kaza to wannan garin ya rike wannan kuma zai fawwata masa idrakin wasu ma'anonin da misalai da ake bayarwa da zai ƙara fahimtar darasi taka wato ba mai wanda ya more dan gata irin Balarabe da yake da yaransa duk komai yake to amma alhamdulillah kai kuma zaka samu lada kare akai kai kokarin fahimtar larabcin kai kokarin kuma in kuma Allah ya sa ka zama bakin Balarabe ka iya larabcin sosai sai ga komai ake faɗa cikin sauki kana gane shi zaka insha Allah da sauki abubuwa za su sai zama idrakin ma'anin kake yanzu idan kana jin akwai darasin malam Sheikh Salih Al-Fauzan yana koyar da wannan littafi har yanzu bai kare ba in na sa shi ina ji zaka ji da yake dalibai manya yake koyarwa da malaman wasu ma malaman jami'a sai a karanta wajen shafi guda bai ce komai ba ba abin da zai ce sai wurin da yake buƙatar wani abu shine sai ce wani abu da haka sai ga kai mai kokarin ka fahimci abu kai da hauzi ka ji baka fa'idanta sosai ba ba saboda rashin kokarin su a'a yana magana ne da waɗanda duk abin da yake faɗa na larabcin da ba shi suke zance ba to ya wa zaka ga kana masa cewa mubtada da khabar duk kuma su suke koyar da nahwu amma wanda dama can bai iya wannan ba kuma yanzu yake koya shine zaka kawo masa dan kai masa misali ya gane shi ko sai kaga an karanta wajen shafi guda sai ce eh haka kaza kaza sai kawo ayoyi da za ta karfafa zancen shi kenan sai a wuce kowa ya san abin da ake faɗa to amma kaga mu a jama'a ai sai hakuri to Allah ya kiyaye na'am eh na'am eh eh suna jin kunya su yi magana o kamar kai a ce baka san kaza ba na za ke fitowa ai wannan gaskiya ne ai sai sa kaji na ce tambayar ka ta yi amfani kwarai kwarai da gaske wato abubuwan namu ne suna da yawa ƴan uwa muna buƙatar ladabin makaranta wata rana insha Allah ma yi karanta wani duk da kusa ai mun karanta abin nan ya suna littafin can ba hiliya ba hiliya karatu na musamman mu kai masa ko khutwatun ila sa'ada kun ji ladubban yadda ake zama da malamai da sauransu duk da dai ya dade shekara an kusa bakwai yanzu ko amma daga cikin abubuwan da za su taimaka in ka zo wurin karatu yana da kyau mu riƙa girmama junanmu a cikin gun karatu kada ka kalli wani a matsayin cewa yanzu a ce wane ko shi ma bai san kaza ba musamman zama muke yi wannan karatu ne am amma kuma akwai khas a ciki ko dan nake daliban ilimi ne sun kai matsayin su koya muku kuma da dama wasu abubuwan muna yi ne ba dan su ba su sani ba wasu sun sani amma suna zaune a wannan wuri to kuma a ciki akwai abubuwan da ni kaina zan ana wani bayani zan buƙaci tambaya na sha maku labarin muna Madina ba dai kawai dan ka ba da labarin Madina a rayuwar da muka yi da malamai da muka zauna da su manyan malamai za su zo yanzu na sha halartar majalisin Malam Usaimin ya zo daga Riyadh yakan zo Madina shi kuma idan ya zo yakan yi darasi tsakanin Magriba da Isha a kujerar Malam Abubakar Aljazairi nan yakan zauna to idan ya zo an yi sallar Magriba dama ba wani darasi na musamman zai sa ba ayoyin da limamin sallar Magribar ya karanta su zai tafsiri kawai shi haka yake sai sa wani kawai dama shi kuma hanyarsa ta ilmantarwa kullum dole ka zama a shirye kake wajen bibiyar karatu a wurinsa zai iya nuna kowa da ce kai tashi ba ruwansa cewa malamin jami'a ne waye ba ruwansa a gaban ɗalibansa da ya koya musu aji yace miƙe karanto mana ayar da liman ya karanta ɗansu don haka idan hankalinka yana wuri aka yi magariba ko ma ba a masallacin sai ba makara kai sai ka tsuru tsuru to a lokacin sai ka karanta sai ya karanta ayoyi in an gama karantawa sannan kuma sai ya fara sharhin su to zaman da zaka ga zamu zo mu zauna ga mu ga malamanmu malaman da suke koya mana aji ba za su zo su yi wani ji cewa ya za in zo in zauna ga bayan ɗalibai na ne ma ake koya musu kuma ni ma sai in zo in zauna a wurin sai su ga cewa ni ma ban sani ba wannan akwai matsala a tunani yawa a harkar ilimi ba a wannan abu akwai malam Abdulkarim Khudayr wata rana ya wata daura a masallacin wani masallaci jikin jami'a a Faisaliya Balawa wani littafi na kamar Arba'una Nawawiya amma shi tarin al-Imam Sa'di shi ma tara wasu hadisai sun kai 60 na to su yazo yayi daura akai ina matsawa jiki na sai naga wani wanda ya koya mana tafsiri ba kowa tsakani na da shi kamar ni da malam haka nan yana zaune kusa da ni ban fahimci yana nan ba an dade ana darasi sai da aka wajen minti 30 sai na duba sai naga ashe shine a kusa da ni shi ma ya gani sai muka gaisa kuma shi gaba da zaman sa bai ji cewa wani dan Afirka dan Najeriya wani dalibi na dan kankani kawai ya tashi ya zo zauna kusa da ni zai tashi ya ce bari ya canza wurin zama ko a ce sai an dawo bayan malamin dan dai ku zama ku daban ba cikin dalibai kuke ba wallahi duk ba babu bukatar irin waɗannan idan da tarbiyyar ilimi da hakuri za mu ga cewa duk ba ka bukatar wannan ni in ji cewa ina matsayin dalibin a cikin dalibai dalibi ne wallahi fi min dadi da in ji cewa dole sai an ganni a matsayin malami ni malamin su wane ne dan me zan ji kunyar in zo in zauna tare da su in ana harkar ilimi ba haka ake ba su al-Imam al-Bukhari ba su tare ilimin nan ba yace sai da suna karbar ilimi daga na sama da su da na kasa da su to amma kuma wannan baya nufin kai kuma wanda ake koya wa din ka ji cewa zaka rena kuma wanda suke koya maka dan ka gamsu a gaban wani wanda shi ma yake koya musu shikenan sai ka ji cewa ashe su ma dai mu matsayin mu dai dalibai ne kul kai karya wa kanka dan ma ka san ba haka bane yau ka san wannan abin da su suka sani ka tabbata baka san shi ba kuma za su koya maka tun daga alifin ba dan haka wannan shi yasa darasin mu darasi ne am na kowa da kowa yazo muna da darasi da muke na iya daliban ilimi shi da ma nan ka go ko minti dai ba za ka yi tashi za ka tafi da Hausa ba da Hausa ake ba da Larabci ake haka in ka ji baka ji Larabci sai ka ji ka kama hanya ka tafi wannan kuma dama za ka ji ka zo ne so ake a gina wanda wata ran shi ma zai yi wannan aiki ni wallahi fata na ke ko baka bane rayuwar nan ga ta yadda take wata rana kana nan wata rana baka nan yanzu me amfanin a ce wani wanda aka san shi ke ko kullum ba wai dan yafi kowa ilimi ba ni ba na dauka na kowa ilimi akwai abubuwa da yawa ina fa'idan da su ga su nan muna zama da su wani zai faɗi abu kaza a kwarai ra'ayinka yafi karfi ni na manta kuma dan na ce na manta shikenan ni na faɗa idan ka ba haka ake kallon abubuwa na ilimi yau
ya kamata kullun ya zama cewa kana yin abu ne don ka samu fa'ida ba dan a ce kai kai ne wani in ba kai abu kaza ya lalace kar ka bari ka sa kanka cikin irin wannan tunani ba shi da alheri to ka ji cewa rayuwa Allah ya baka da dama Allah ya baka da wata ni'ima da ya gore maka wani abu da zaka iya fada to kai amfani da neman ladan abun Allah ka samu wannan abun ka wuce in ka wuce wani ma zai zo yanzu malamai da dama da suka wuce sun tafi amma yanzu ilimin su ana ji kuma sun koyar da wasu wasu suna nan sun ci gaba suna yi ilimin da addinin fa nawaye na Allah ne haka ba zancen na wani bane la tarbituhu bi nafsika yau ba shi da alaka da ni in ina nan ayi in bana nan abu ya mutu wannan bana shi abinda muke sha'awa shine a samu wanda da'iman wannan abu zai tafi kuma da siffar da kowa zai fahimce shi amma lalle kamar da malamin Hussein ya faɗa muna buƙatar girmama junanmu kuma a makaranta mu daina jin kunyar tambaya kowa ya daga hannunsa ya tambaya kai kuma da kaji da baka kai matsayin wanda ya tambayar ba kada kaji cewa yanzu duk zaman da aka aje ma wannan shi bai gane kaza ba abada wannan rashin tarbiyya ne yau kai yanzu da za a ce a tambaye kan a zauna ko a ce jarabawa za a yi daga farko haka shi ina zaka ba wani abu zaka wani abu ka san shi ba kai ma wa fawqa kulli dhi ilmin nas'alullah ta'ala an yazidana ilman وتوفيقا وعملا بالعلم والسلام عليكم ورحمة الله